Ya Allah, ya Allah, me roca. Allah, ni kai me na roca, baro chica, tonto huiva. Kuja maha tambaya ni queda. Kuja maha tambaya ni queda.
Cikin wannan shekara zan iya cewa saboda tsadar mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abin hawar da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shi ne dai a samu dai a ci a sha
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Lady Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya barkamu kuma da ganin Alhamis hudun karshe shekara ta 2024 ga waɗanda suke bibiyar shirin mun fara wannan shekara ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin kasar su sun mai da hankali akai muka kuma yi alƙawarin haska fitila kan waɗansu daga cikin bangarorin idan ta kama tuni aka ce maganin mantuwa Kafin sake haska fitila kan waɗannan bangarori, bari mu tuna muku da abin da waɗanda muryar Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali da farkon wannan shekarar. Faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shi ne janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi sanar bayan ɗaukar rantsuwa. Ga abin da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani suka shaida wa wakilinmu a birnin Kano Baraka Bashir.
A wannan shekarar da muke ban kwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa musamman mu da nake ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka ɗanye ɗan zubin dashi kai wa iyali kai wa 'yan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadar mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abin hawar da kike da shi to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 abin ya kai ma hawar sun haje ma ababen hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada kun ma mota haya kika ce zakiya kun kika ce 2,000 kuma zaki je kauye a da bana dai kam ba zancen wani tanadi kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha
ki ji abin da ta faɗa shin ke tunda ke a gida kike ya menene zo ne miki ido
ina sai da siyarwa kome da zaka fita ka siya abin da zaka siya shi 1,000 ne sai kin sa 2,000 kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu har ka ake ta abinci da abin da ka samu abinci ne abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yi wa wallahi sai dai hamdala kawai
to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakekeniya ka taimaka wa mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kaman baya ɗaukan jinka aka ce ko
gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace domin yanayin makaranta ba za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan ba yiwuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su kin ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa
to malama Jamila ke yace ma'aikaciya kin ji abin da Abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas da harkar karatunsu
eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu nan ma idan kika fito kika shiga lokuna sai kin ga kirga tukunyar awara akan layi da tukunyar wayan fulawa kuma ƴan mata ne zasu suna sai da wayannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa ma'aikin su ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayen su ma su ma kuma ba su da yanda za su sai ga yaran nan sun tafi su ne ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana ciki da kullun fashi idan ma kuma an je boko ma tsirga to islamiya ba za a je ba to ma an gaya miki ma ai a zamanin nan in ce tarbiya tana hada da ni da kuɗi ne
abin
da nake nufi tarbiya tana da dadin kuɗi idan mahaifi ba zai dauka nauyin ayyansa ba alal misali a daidai abin da ya shafi auduga da yarinyarsa budurwa za ta yi amfani da shi sabulu wanki ai hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi sai sa muke ganin abubuwa lalacewa kala kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce ita social media sai ji gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabbi dan abin da saurayi zai yaudare su ya ba su to kin gani ai dina hada da tattalin rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar
ki mai zaki ce
ta wallahi hatta tunumin da wasu nan yara a bayan mutan suke wallahi ba su fi shekara 5 ba idan mangarba tai su suke zuwa kusurin kusa gida sai ci dan Allah taimaka musu da abinci sai an ba su tukunna su je su kai wa iyayensu
to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma
ni kaina abin ne mamaki dai ko zannan halaka na gansu a nan gida ba ko yara abin ba dadi ko suka biyo dan Allah kina da naira 20 na ce dan ba kudi dan da kudi a jikina
to yanzu ma iya
matsin
tattalin arzikin nan ne ya janyo tabarbarewan tarbiyya kamar yadda malama Jamila take
faɗa wallahi rashin
tukunyan awara daga farkon layi har ƙarshe an dora
ita uwar anti ba ta sana'a sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran ne dai suke fitowa da mangarba da kwanan su zake gansu da fulas wallahi suna gida gida na Allah a taimaka musu da abinci idan suka je za su ci daya ni a gaba na gani dayan kuma sai su kai wa uwar
to su al'umma ba ta da wani rawa da za su taka a irin waɗannan matsalolin da ya san akwai matsi na tattalin arziki
wani abin
kowa yana gidan kowa
wani abun sai al'ummar sun furga tunda ita uwa ba ta iya furga kin ga yara ne ba wanda ma ya san da kaina suke da can tsallake suke ba ma ɗan area na bane suke shigowa
abida kin
ga yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake
yi
shi yasa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikinsa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa takai yake yi shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci har sai sun dauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abun babu da iyaran suna yawan zagayowa nan haka sosai kuma kin ga hakan yana taba tarbiya don hadda mata a cikin su kin ga wannan zagayawar da suke kuma da magaruba gari yayi duhu musamman yanzu da nake cikin yanayi na sanyi da zaran sun zagaya inda babu mutane bata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yanda tace sun ce mata ba na 20 kin ga sun ganta sun ce ta bata 20 za su iya ganin wannan bijin su ce ya ba su to kin ga hakan ya taba tarbiya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya abasu din nan za a ja ra'ayin su dolan dan kudin da za a ba su a nan za a bata wa yara tarbiya gaskiya matsalar rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiya tattalin arziki ya kawo tabarbarewar shi
ina mafita
to ai kafin mu kai ga mama fita su ma makota su ma kuka suke ya irin wayannan al'umma ko in ce community din su ma bai ishe su ba to inda ake san yanzu suga ake san shi kwano 1400 hada to wa ma ke rantsar suga abin da za a sha sugar da shi ma babu wannan ya tunata da ni kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu uban yazo yana ta kuka wai saboda rashin abinci washi ne yaran suka dau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata koya ne musamman mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowani gida zai fidda kwano daya ba bar ragowar abincin yayanka ba fa labiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almaji ina ji za ka samu saukin rayuwa to amma rashin taimako ko ta tana arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa kafa yake iyakacin nasa amma dai mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata ta shigo
to kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suke hana ruwa gudu da kuma ci gaban iyali a Najeriya da waɗannan mata ke neman ganin ɗaiɗaikun jama'a da kuma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun shawo kai batutuwan da zamu ci gaba da haska fitila a kai cikin shirin biiznillah muna godiya ta musamman ga wakilin mu Baraka Bashir da dukkan wakilai da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Niger kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taba wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafin mu na internet jiwo ya hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryenmu
da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.